Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashin Gumar da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 19 ga watan Satumba shekara ta 2023. Idan shirin ya leka kasar Kamaru za ku ji yadda malaman sakandare ke ci gaba da yajin aiki domin nuna bacin ran su kan yadda aka ki aiwatar musu da karin albashi da tunin shugaban kasar ya amince da Abasu. Haka zalika ma aka ta cikin gidan jamhuriyar Niger ta umurci gwamnoni da su zuba ido sosai kan ayyukan tantance mutane da za su wartaci al'ummomin kananan hukumomi daban-daban a babban taro na kasa da ke tafe wanda ake son farawa a nan gaba kaɗan a birnin Yamai da nufin tattaunawa akan sabuwar turba da ya kamata a dora kasar bayan la'akari da yanayin kwamba bakan baya da ake ta fama da shi duk kuwa da shafi sama da shekaru 30 ana bin tsarin demokradiyya waɗannan da masu ran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni to amma da farko sai a gyara zama ga Sarfila Hashin da cika kullu labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kasar Libya sun raba birnin Darna zuwa sassa hudu don samar da hanyoyin kare kai yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke nuna damuwa game da cutar da ke yaduwa a cikin birnin lamarin da ke shirin haifar da wani mummunan rikici na biyu. Gabashin kasar Libya ya fuskanci mummunan ambaliyar ruwa a makon da ya gabata yayin da ruwan sama kamar da bakin kuriya daga guguwar da aka yi wa lakabin Daniel wadda ta taso daga tekun Mediterania ta yi sanadiyar fashewar wasu madatsun ruwa guda biyu da aka gina a shekarun 1970. Lamarin da ya sa ruwa ya ratsa cikin birnin tare da lalata daukacin unguwanni. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa ya kai daga 4,000 zuwa 11,000 kuma waɗanda suka tsira sun nuna damuwa su kan yadda ake gudanar da ayyukan ceto da rarraba kayan agaji da jin kai. Irin barnar da ambaliyar ruwa ta yi ya sanya wasu da suka tsira da rayukansu ba su da gidajen zama ko samun abinci ko ruwan sha mai tsafta lamarin da ka iya haifar da fargabar kamuwa da cututtuka a cikin birnin kuma ka iya kai ga ƙarin asarar rayuka. A cikin wata alama da ke nuna cewa Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya, shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga dimbin matsalolin da ke damun su duk da cewa ya nuna goyon bayansa ga yukirin a jawabinsa a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya a ranar Talata.
Russia believes that the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence.
Ya ce Russia ta yi imanin cewa duniya za ta gaji ta kuma ba da damar musgunawa Ukraine ba tare da wani sakamako ba. Amma ina mai tambayar ku idan muka yi watsi da ainihin ka'idojin yarjejeniyar ta Majalisar Dinkin Duniya dan farantawa mai zalunci rai shin wata ƙasa men ba a cikin wannan kungiyar za ta iya samun tabbacin a kare su idan muka kyale aka yayyanka Ukraine shin yancin kowace ƙasa zai iya tabbata kuwa. Biden ya yi amfani da mafi yawan jawabin nasa yana bayyana ci gaban da aka samu a fannin rage talauci da ilimi da kiwon lafiya a duniya yayin da ya amince da buƙatar ci gaba da yin garan bawul. Ya jaddada muhimmancin cibiyoyi da yawa kamar Majalisar Dinkin Duniya tare da yin kira da a faɗar jagoranci don tunkara ƙalubale masu sarƙaƙiya a ƙarni na 21. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Cutar ƙyanda da gudawa da rashin abinci mai gina jiki da dai sauran cututtuka da ake iya magancewa na kashe yara kusan 100 a duk wata a ƙasar Sudan. Inda yakin ba sa sare ba fiye da mutane miliyan 5 da gidajensu a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Tsakanin ranar 15 ga watan Mayu zuwa 14 ga watan Satumba, akalla yara 1,200 'yan ƙasa da shekaru 5 ne suka mutu sakamakon wata mummunar cutar ƙyanda da ta haɗa da rashin abinci mai gina jiki a sansanoni 9 na 'yan gudun hijira a jihar White Nile ta ƙasar Sudan. Haka kuma an samu rahotannin ɓullar cutar kwalara da dangi da zazzaɓin cizon sauro a sassa daban-daban na ƙasar, lamarin da ya haifar da fargaba game da yadda ake fuskantar barazanar ɓarkewar annoba. Daga ƙarshe inda ta yi watsi da zargin da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi na cewa gwamnatin India na da alaka da kisan wani shugaban mabiya addinin Sikh na Canada a matsayin wauta da kishi ta kuma koyi wani jami'in diplomasiyyar Canada a cikin tashin hankali tsakanin kasashen biyu. Matakin na India ya zo ne ɗan sa'o'i bayan da Canada ta koyi wani jami'in diplomasiyyar India. Hadif Singh Nijjar wanda ya gwagwarme neman kasar Sikh mai cin gashin kanta an harbe shi ne a ranar 18 ga watan Yuni a wajen wani gidan ibada na Sikh a British Columbia inda ta sanya shi a matsayin dan ta'adda. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya faɗa a majalisar dokokin kasar a ranar Litinin cewa hukumomin tsaron Canada suna bibiyar sahihun zarge-zarge na yiwuwar alaka tsakanin jami'an gwamnatin India da kuma kisan Niger.
Tama dalla Sarfilu Hashim aka sauraya da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin zai fara rahotannin ne daga jamhuriyar Niger, wato jamhuriyar Kamaru, inda malaman makarantar sakandare ke ci gaba da aiwatar da yajin aiki da suka yi wa lakabi da cewa mun dade muna jira mun kuma dade da juriya. Musababin yajin aikin dai shine rashin mutunta umarnin shugaban kasar da ya umarci a biya su basu sakan albashinsu da allowance da suke bi bashi na tsawon sama da shekaru 10. Wakilin sashen Hausa Maimunatu Tadau ta dauke da cikakken rahoton cikin wannan rahoton da ta aika mana.
Malaman makarantun sakandare na gwamnati a kasar Kamaru suna aiwatar da yajin aiki saboda rashin mutunta umarni da shugaban kasar Fulbiya ya bada a ranar 9 ga watan Maris 2022 cewa a biya malaman makarantu albashin su tun watan Yuni 2022. Wannan umarni ya yi jinkiri sosai na tsawon watanni 15 kenan, inda malaman suke cewa lamarin ya ci tura. Mu ji daga bakin malamin makarantar sakandare na Daido dake birnin Cina Kayya na kasar Kamaru, Farfesa Chiuji Doni.
An greve parce que le gouvernement n'a pas respecté.
Muna yajin aiki saboda gwamnati bata mutunta umarnin shugaban kasa ba. Muna yajin aiki saboda muna fuskantar matsaloli da ba su da suna. Lycée Bilingue de Daido, kamar sauran makarantun sakandare na Kamaru baki daya, na aiwatar da yajin aiki.
L'établissement du Cameroun est en grève.
Malaman makarantun sakandare na Kamaru baki daya suna dai yajin aiki cikin ruwan sanyi, sun halarci wajen aiki amma kuma sun ke karantarwa. Yajin aiki da suka yi wa lakabi da OTA, wato mun dade muna jira, OTS mun dade muna jurewa. Farfesa Chiu Diodoni ya kara bayani kamar haka.
Certains enseignants préfèrent ne pas arriver en classe, arriver au lycée et d'autres.
Wasu malaman sun zabi rashin zuwa wajen aiki, wasu kuma sun zo wajen aiki amma sun ki karantarwa. Dama waɗannan ne hanyoyi na yajin aiki din na movement OTA da OTS domin bayyana kukenmu. Sauran malaman sun ki ba mu haɗin kai. To ranar 21 ga watan Fabrairu 2022 dai malaman suka fara aiwatar da yajin aiki mai taken honor to attendu ko honor to supporter da ya yaɗo a sassan ƙasar Kamaru saboda ba su sukan albashi da allowance da ya kai sifa biliyan 181 da ya kama a kusan euro miliyan 276 shekaru sama da 10 babu albashi. Haka malaman makarantun sakandare na gwamnati na kasar Kamaru ke rayuwa cikin talauci. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
An gaida Maimunatu Sadu da wannan rahoto. Yanzu sai makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Niger, inda ma'aikatan gidan ƙasa ta umarci gwamnoni da su sa ido sosai akan ayyukan tantance mutane da za su wakilci al'ummomin ƙananan hukumomi a babban taro na ƙasa da ke tafi a nan gaba kaɗan a birnin Yamai, babban birnin ƙasar, da nufin tattaunawa akan sabuwar turbar da ya kamata a ɗora ƙasar bayan la'akari da yanayin kon gaba kon baya da ake fama da shi bayan shafa sama da shekaru 30 ana bin turbar demokaradiyya. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
takardar da ya aike zuwa jihohi, ministan cikin gida General Muhammad Tumba ya nuna rashin gamsuwa da yadda wasu magaddan gari ke kaucewa ka'ida wajen tantance wakilan babban taron canza yawo da zai tattara 'yan ƙasa a nan gaba a birnin Yamai, inda aka lura da alamomin son rai a wannan al'amari na neman mafitar halin da ƙasa ta tsinci kanta ciki. Saboda haka ya umarci gwamnoni su ɗauki mataki don ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya. Abinda shugaban kungiyar magaddan gari na jihar Maradi Sadisu Sani ya yaba da shi.
Wannan takarda mu duka ina nihin merori na jihar Maradi mun karɓe ta da hannu biyu, saboda kashedi ne da kuma hannun ka mai sanda da yanda ya kamata a yi wannan aiki, a yi shi a tsanake kuma a ba duk masu haƙƙinsu wajen zaben haika wayannan wakilai na al'umma wanda za a yi wannan taro mai muhimmanci.
Ministan a wannan takardar sako ya yi barazanar zartar da hukuncin da dokokin ƙananan hukumomi suka yi tanadi ga duk waɗanda aka samu da yin fatali da ƙa'ida da masu yunkurin yi wa tsare-tsaren taron na Dialogue National kafar angulu. Ga abin da 'yan ƙasa ke cewa akan wannan batu,
yana da kyau ya ƙara tabbatar da su san cewa lalle nauyi ne rata akan su, da kuma amana da an ka ba su na ba a sauke su akan wannan matsayi, an ka wasu cigaba don su dafa yaran ƙasar baki daya.
Shi abin da ka san ba za ka iya ba, kana iya kashi ai babu wanda an ka ce ma dole sai yayi, kenan in siyasa kaza kai sai ka aje matsayi, tunda matsayin da an ka baka ka san da ba matsayi na kana siyasa bane an ka baka.
To sai dai shugaban kungiyar Wadi Sanbuwa Nasiru Saidu na cewa mafi kyau shine a yi sabon zubi domin cimma gurin da aka sa gaba a wannan sabuwar tafiya ta ƙasa.
Ya yi kyau da ya ja hankalin su, amma waɗannan hanyoyin waɗanda aka nada gwamnonin jiha, aka nada prefe-prefe, ita talakawa suke son a ɗauka a nada administrator delege waɗanda za su wakilta yanayi na riƙon ƙarya a cikin ƙananan hukumomi wanda ake ce makomin.
A makonnin farkon juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne ma'aikatar cikin gida ta ankarar da magaddan gari cewa a bisa tsarin dokar ƙananan hukumomi matakin rushe hukumomin jamhuriya ta bakwai da majalisar CNSP ta ɗauka bai shafe su ba. Saboda haka aka umarce su koma kan aiki. Sai dai tun a wancan lokaci wasu 'yan ƙasa suka nuna rashin gamsuwa da wannan tsari. Kasancewar magaddan gari an zaɓe su ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kowace akai ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, rahoto na musamman sai a ɗan shakata da wannan.
Gidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaure majanyin da za ya suncewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agince kwana banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa digar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fina ka farkowa inji agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa
To madalla hagai da alan waka masaro yanzu kuma ga shirin mu na gaba rahoto na musamman
a yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da zama wata babbar barazana a yankuna daban-daban na Najeriya al'amarin da ke ƙara jefa jama'a cikin yanayi na zaman zulumi a ƙasar kama daga ƴan bindiga masu kisan jama'a babu gaira babu dalili da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa a sassan arewacin Najeriya har ya zuwa kudu maso kudancin Najeriya inda ƴan ƙungiyar aware masu neman kafa ƙasar Biafra ke ci gaba da gallazawa jama'a al'amarin da ke zama gaba kura baya karan daji ga sabuwar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda a yanzu haka yake can ƙasa Amurka wajen taron shugabannin ƙasashen duniya a birnin New York Alhaji Murtala Mai Gyada shugaba ne na ƙungiyar muryar talaka a jihar Niger mai makwabtaka da Abuja da a yanzu haka waɗannan ƴan bindiga ke ci gaba da aukawa jama'a a sassan jihar ya ce an samu karuwar hare-haren ƴan bindigar a wannan lokaci
a gaskiya tun zuwa wannan gwamnati na shugaba Ahmed Tinubu gaskiya wannan hare-hare sun ƙara haɓaka matuƙa musamman a yawancin Najeriya kowa ya san wannan lokaci ne na aikin gona yau al'ummar talakawa sun yi noma suna so su jira amfanin gona al'amari ya boyaya ga abincin nan na da tsada a gaskiya wannan al'amari yana mutukan bata mun rai da halin da wannan kasa namu take ciki yau an koma tsakan kilomita 10 da zuwa babban birnin Kwantagoro na jinda nake ya zama to bala'i manoma ba su iya zuwa su cire kayan gonansu kullun har kai musu ake an kore su a gidajensu an kore su a gonakinsu to ina za mu saka mu a cikin wannan hali saboda haka muna kira ga gwamnati ta tashi tsaye mutuka akan wannan al'amari domin wannan al'amari ba karamin wasifa bane an raba mutane da kasuwancin su an raba su da harkan noman su yunwa tana damuwar su talauci yana damuwar su to wasu ina za su saka kansu ba saboda haka muke kira gwamnati ya kamata gwamnati ta tashi tsaye mutuka gaske ta zuba jami'an tsaro a ko ina inda ake fama da wannan matsalar domin wannan barayi ba su bukata a je neman su duk inda suke bahani da suke da al'umma ba an san inda suke a cikin dazukan nan suna kusa da al'umma ba dama ka je gona kullun garin Allah ya waye musamman mu a nan jihar Niger zaka samu bayani can an kashe wani nan an dauke wani nan an halbe wani hanya ba ta biyuwa da rana tsaka hanya ba ta biyuwa lalle gwamnati ta tsaye in ma da a dakatar da kowane irin aiki ne na gwamnati a tunkaro ɗinnan ƴan ta'addan to wannan shine muke maraba da shi kuma wannan shine muke kira gwamnati gwamnati aje dukkan wani aiki ba mu bukata da titi da mai duka aji a tunkare ƴan ta'addan nan a tabbatar cewa duka dazukan da suke an kona wannan dazuka an kore su an fatuske su wannan shine muke kira gwamnati
mazauna yankunan karkara dai sun ce lamarin ya ƙara durƙusar da dan tattalin arzikin da suke da shi kamar yadda waɗannan ke cewa daga garin Bobi ta yankin karamar hukumar Mariga
Samayila Agulu na Matari abin ne wanda yake mun gaskiya babu da tsaro saboda ni nan a jiya an bisa mutum hudu akwai dan dana a ciki to abubuwa ne ba mai samu je gona ba mu isa mu kwana a gidajen mu ba makarantun mu ma gaba daya babu halin yaro ya je tsoro ya hana a je makaranta kaga babu wani shi gaba a ƙasa kenan to al'amuran da ya shi damu mu tsaron nan gaskiya tsakani da Allah babu tsaro
zuwa yanzu ga har yanzu wayannan mutane suna kawo hari a nan
insha Allah baka ji nace jiya aka bisa ƴaƴan mu ba guda hudu
kuma ƴan bindiga ne
sai insha Allah ƴan bindiga ne jiya a wani a kasuwar bala aka bisa su
suna na Hashim Abdullahi Kwatankoro commander vigilante Mariga local government abinda ya hicimu tuwo da ƙarya wannan banda din da suka dame mu suke hitowa a Zamfara su ne suka hicimu tuwo da ƙarya muna da kokarin da muke son mu yi goni ta yi kokari ta ba mu bindiga da ake cewa pop action to pop action din da ta ba mu muna son ta muna canji kamar irin bindigun da aka ba contest muna sa ai kokari a taimaka a ba mu ita wadda ake cewa AK-47 wannan halin ne yankin namu Maunduni Biri Karambana bangaren dogon da din nan bangaren mai laka da shauran shiyoyin biri muna samun matsaloli na bandar da yawa yanzu haka ma muna da mutum kusan 35 wanda yake bandar an ce sun halbu wannan sashin wannan dajin to muna da mutum kusan 35 dake cikin dajin yanzu haka suna bin wannan farayin da suka halbu wannan
to shi ma dai shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger barista Abdul Malik sarkin daji ya ce matsalar rashin tsaron ba karamar tashin hankali bane a saboda haka ma yace gwamnati na iya kokarinta
haka yana da kudirin da yazo akan tsaro ba mu waka da shi amma bayan mun tabbatar da shi ne kan ga zuwa wajen gwamnati da kaina nake zuwa an kai to mun sanin muhimmancin wannan kudiri to kuma na din da nake ji a duk lokacin da nazo da wannan kudirai mai girma gwamnati yana karbar shi halu muka kuma kira zama na jami'an tsaro domin a tattauna a kuma haska inda ya kamata a ci mai da hankali akai kuma Allah ya gwamnati tana iya kokarin ta mu kuma ba za mu gaji ba za mu ci gaba da matsafin da nan ba in aka kai mataki da muka gaba wani abu ba to za mu ganta fiye da yanda jama'a suke tunani domin mun tukunya jama'an da muke wakilta da duk wani da zai tunana muna kunyar shi abin da ya dace mu yi al'umma mu Allah da zamu yi
wasu daga cikin masana dai da muka zanta da su ba tare da sun bari an dauki muryoyin su ba sun ce akwai buƙatar shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya nemi dauki koda na neman shawarwari ne daga wurin taron majalisar dinkin duniyar da yake halarta a yanzu da za ta taimaka wajen shawo kan matsalar rashin tsaron to amma dai mai sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya ce babu buƙatar neman wata shawara domin kuwa matsalar daga nan gida Najeriya ne
ba wani bukata da zai nemi shawara a wajen wa'annan taron saboda ko ya nemi bukata a wajen wannan taron da ya tafi a ƙasar Amerika abinda za su fara gano shi da koma gida ka je ka shirya gidanka tukunna in ka je ka shirya gidanka sannan mu mu san irin taimakon da za mu yi ma saboda duk matsalolin daga mu ne mu nan mu za mu fara duk harkar tsaron nan daga mu ne saboda yau an waye gari yan ta'addan nan ba sa yin nasara da hare-hare da suke kaiwa sai tare da yan gida wanda ake ce ma dan foma wata mata suke ba su cewa suke ba su sirrin abubuwan da ke faruwa a wannan yanki a wannan wadan gari ne kuma dan kasa ne dan kauye ne ko ya fadi a wajen taron nan za su ce kuma gida ka shirya gidanka tukunna
to kenan kana ga ita Najeriya yanzu tana da dabarun da za ta magance wannan matsala
kware tana da shi muna da wararru na tsaro
shi ma dai shugaban kungiyar muryar talakan Alhaji Murtala mai gada ya ce lamarin fa bai kai na neman dauki daga kasashen duniya ba
gaskiya ba mu goyon bayan a kawo mu Najeriya dauki daga waje domin a kawo harkar tsaro domin mun gani a wasu kasashen mu na Afirka da zarar ai wannan abu ya kan koma bala'i ne wanda yake su ɗan kasan da kansu kan so waɗannan su fita sannan kuma wani lokaci ba a cimma nasarar abin da kenan
a yanzu dai yan Najeriya musamman waɗanda ke yankunan da babu tsaron na ci gaba da fatar samun nasarar shawo kan wannan matsala domin su ma su samu kwanciyar hankali cikin iyalansu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla masu tsaro yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin zakarun Turai na ƙwallon ƙafa a cewa da Champions League ta wannan shekara ta 2023-2024 inda ake karawa a yau tsakanin PSG ko Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa da Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus a Parc des Princes na ƙasar Faransa a lokacin haɗa wannan rahoton Milan AC a rukunin na Paris Saint-Germain da Dortmund ta ƙasar Italia tana karawa da Newcastle ta ƙasar Ingila yayin da Young Boys ta ƙasar Switzerland ke kabrawa da Leipzig ta kasar Jamus. Idan ko Allahu ya kai mu a gobe Laraba duk da Champions League din na zakarun Turai na kwallon kafa na wannan shekara, Real Madrid ta kasar Spain na karawa da Union Berlin ta kasar Jamus, sai Bayern Munich ta kasar Jamus na gogawa da Manchester United ta kasar Britania. Duk da wasannin na kwallon kafa da ni Carvajal da ke bugawa club din Real Madrid na kasar Spain ba zai samu damar buga club din nasa na Real Madrid din ba a ranar gobe idan Allahu ya kai mu a wasannin kwallon kafa na zakarun Turai na wannan shekara. Dan wasar mai shekaru 31 a duniya na fama ne da jin ciwo a katattar shi ta dama, kuma ba zai samu damar buga club din Real Madrid ba a karawarsa da Atletico Madrid a ranar 24 ga watan Satumba. Da muke cikin kungiyar da ke karkashin horarwa ta Ancelotti bata yi hasar wasa ko guda ba tun su makakar kwallon kafa ta wannan shekara, bayan makonni biyar ana gogawa a La Liga ta kasar Spain. Shima Rafael Varane dan kasar Faransa da ke buga club din Manchester United na kasar Birtaniya da ke jinya ya dawo atisayi a yau Talata, hasali ma abokin wasarsa Mason Mount shima da ke fama da jin ciwo ya dawo fagen daga a yau Talata din, sai dai har zuwa wannan lokacin na hada wannan rahoton kungiyar su ta kullun kafa ta Manchester United ta Birtaniya bata hiddo sanarwa ba na ko ƴan wasan za su halarci karawar Manchester United da Bayern Munich a wasannin zakarun Turai na kwallon kafa na Champions League na bana a kasar Jamus a gobe Laraba idan Allahu ya kai mu. Da ƙarshe ko kusancewa nasu bangaren Armand Duplantis dan kasar Sweden ya ƙara kafa wani sabon tarihi na tsallake shimge da sanda a babban taron Golden League na Ejan a kasar Amurka, inda dan wasar ya tsallaka mita 6.23 kai tsaye. Dan wasan ya ƙara ne da sama da santimita 1 ga tsohon tsawon da yake rike da bijin tarsa a duniya. Wannan shine karo na 18 dan wasar na tsallaka shinge da sanda na Sweden Armand Duplantis, yake wuce mita 6.10 a karo na farko a soma tsallake-tsallakensa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla an gaida dan mutanen Kwanni Haruna Mamman da labarin wasanni masu taro, da haka muka zo ga shiri na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To Hawwa, a taƙaice, shugabannin ƙasar Libya sun raba birnin Derna zuwa sassa hudu don samar da hanyoyin kariyar kai, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke nuna damuwa game da cutar da ke yaduwa a cikin Derna, lamarin da ke shirin haifar da wani mummunan rikici na biyu. Gabashin kasar Libya fuskanci mummunan ambaliyar ruwa a makon da ya gabata, yayin da ruwa sama kamar da bakin kwarya da guguwa da aka yi wa lakabi da Daniel da taso daga tekun Mediterania ta yi sanadiyar fashe wasu madatsun ruwa guda biyu da aka gina a shekarun 1970. A cikin wata alama da ke nuna cewa Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya, shugaba Joe Biden ya yi jawabi kan dambun matsalolin da ke damunsu, duk da cewa ya nuna goyon bayansa ga Ukraine a jawabinsa a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata. Da yake jawabi, Biden ya ce Rasha ta yi imanin cewa duniya za ta gaji kuma ta ba ta damar a musguna wa Ukraine ba tare da wani sakamako ba. Cutar riken da da gudawa da rashin abinci mai gina jiki da dai sauran cututtuka da ake iya magancewa na kashe yara kusan 100 a duk kota a kasar Sudan, inda yakin basasu ya raba fiye da mutane miliyan 5 da gidajensu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Tsakanin ranar 15 ga watan Mayu zuwa 14 ga watan Satumba, akalla yara 1,200 'yan ƙasa da shekaru 5 ne suka mutu sakamakon wata mummunar cutar kenda da rashin da ta haɗa da rashin abinci mai gina jiki a sansanoni 9 na 'yan gudun hijirar White Nile ta ƙasar Sudan. India ta yi watsi da zargin da Prime Minister India Justin Trudeau ya yi na cewa gwamnatin India na da alaka da kisan wani shugaban mabiyan addinin Sikh na Canada a matsayin wauta da kishi. Ta kuma kori wani jami'in diplomasiyyar Canada a cikin tashin hankali tsakanin kasashen biyu.
To Madalla, masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin dan mutanen goma na Sarfilu Hashim da ya karanto labaran duniya da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Mr. Nick Hawa Sharif ke fatan zamu yi gari lafiya daga nan birnin Washington DC sai anjiman ku.